sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Alhamis 29 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abin da malaman addini da masana a fannin zamantakewar bil'adama ke cewa game da batun kisan kai da kai da ake samu jefi-jefi a cikin al'umma. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Munibar mai shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi ga labaran duniya. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya suna gargadin cewa matsalar karancin abinci mai gina jiki ya kai halin na'i'ya su a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ana bukatar daukan matakan gaggawa domin kiyaye fadawa wani mawuyacin hali. Masayar Shimel, wanda shike gudanar da al'amuran jinkai na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, a bara ya sanar da masu bada agaji irin mawuyacin halin da ake ciki a jihohin yankin arewa maso gabashin kasar da suka hada da Borno, Adamawa da Yobe. Ajiya Laraba a Geneva ya ce amma abin takeici bayan shekara ɗaya lamarin ya dade muni. Ya ce a cikin shekara guda kiyasin mutane da suke buƙatar taimakon jinkai sun karu daga 500,000 zuwa miliyan 6, sannan mutanen da suke fuskantar matsanancin yunwa su ma sun karu zuwa mutum miliyan 4.3, inda sama da rabin miliyan din mutane suke rayuwa cikin yanayin yunwa. Bugu da ƙari kuma, ya ce alƙaluman yaran da suke ƙasa da shekaru 5 da ke cikin haɗarin matsanancin yunwa ya ninka zuwa 700,000 a wannan shekarar, idan an kwatanta da shekarar da ta gabata, inda ya bayyana cewa adadinsu ya ninka sau 4 daga shekara ta 2021. Majalisar Dinkin Duniya ta ruwaito cewa lokacin da aka fi samun rashin abinci shine tsakanin watan Yuni zuwa Agusta, lokacin da kayan abinci suke karanta. Miliyoyin mutane ne za su fuskanci barazana a jihohin arewa maso gabas. Yankin Detroit na Amurka yana fuskantar mafi munin yanayin lafiyar iska a ƙasar ta Amurka, yayin da hayaki daga gobarar dajin da ke ci a Canada ya mamaye mafi akasarin manyan kududdufan yankin. Sannan hayaki mara inganci ya turnike kudanci da ya kai har Missouri da Kentucky. Hayaki da ke tashi daga wutar dajin ya lullube yankin Amurka zuwa kudancin Illinois, Indiana da Ohio, kana ya kutsa zuwa yankin yammacin Virginia. Shafin hukumar kiyaye lafiyar muhalli ena.gov ya nuna Detroit na cikin rukunin fadawa cikin hadari. Sannan kuma Chicago, Indianapolis, Cleveland, Ohio da Pittsburgh duk sun nuna iskar wuraren mara lafiya ne. Wannan gurbataccen iskar ya kuma keta har St. Louis da Louisville. A fadin Canada, an kiyasta wutar daji 490, inda aka bayyana cewa 255 cikinsu ba za a iya kashe su ba. Hukumar Canada mai kula da al'amuran wutar daji da ranar Litinin ta ce murabba'in kilomita 76,129 na daji, wanda ya hada da filaye da dazuka, suka kone a fadin Canada tun ranar 1 ga watan Janairu. A jiya Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci NATO ta bayyana ƙarara a taron ƙolin ƙungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar ƙungiyar ƙawancen sojin idan an kai ƙarshen yakinta da Rasha. A jawabin da ya gabatar a majalisa a ranar 'yancin kan ƙasar Ukraine, ya ba da shawarar cewa kamata ya yi shugabannin na duniya su daina tunanin irin martanin da Rasha za ta mayar a sa'ilin da suke ɗaukar matakai a kan Ukraine. Sannan ya ci gaba da bayani a game da abin da Kyiv take fata zai faru a taron NATO da za a yi tsakanin ranakun 11 zuwa 12 na Yuli a Lithuania, bayan tattaunawa da shugaban Poland Andrzej Duda da shugaban Lithuania Gitana Nauseda a babban birnin kasar Ukraine. Mun fahimci cewa ba za mu iya samun shiga a ƙawancen NATO ba a lokacin da ake yaƙi, amma muna so mu tabbatar da cewa bayan an daina yakin za mu zama mamban kungiyar, Zelensky ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa. Zelensky ya kuma ce Kyiv tana fatar samun tabbacin tsaro a wurin taron domin kare Ukraine har sai an amince da ita a matsayin yar kungiyar NATO.
Madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu batun kisan kai da kai wata matsala ce da ake samu a kasashen duniya ciki har da Najeriya wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da malaman addini akan illa da hukuncin wannan batuwa addinance kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahotannin musamman
A kusan kowace ƙasa a faɗin duniya ana samun mutane maza da mata masu kashe kansu rahotanni sun nuna cewa kimanin mutane 700 ke kashe kansu a kowace shekara a ƙasashen duniya shin ko addinin musulunci da krista sun yarda mutum ya kashe kansa ga wasu shugabannin addini guda biyu shugabannin krista da na musulunci
sunana Reverend Philip Mayango shugaba Shara Baptist Church Ibadan lele kam addini krista litafi mai sarki yayi mana bayani da dama game da kisa kai wanda ko mutum zai yi ma wani kisa kai ko kwa kai ka yi ma kanka kisa kai ya ba musa dokoki guda goma cikin dokoki guda goma ya ce masa thou shall not kill wato ba kisa kai
shin addinin krista ya yarda idan mutum yana cikin wani hali na bakin ciki ya kashi kansa
lele kam kamar da nayi bayani da cewa Allah bai ba da izini ayi kisa ba dan kai ma kanka kisa wato ya nuna da cewa kai da kanka ka halice kanka Allah da ya halice mu shine da rai shine da komai shine ya shirya mutuwa ba wai ya shirya mutuwa wai mutu ya kai shi mutuwa ko kwa ka kai shi kanka ba amma shine ya shiri komai da komai dan mutu ya kai shi kanshi a gaskiya fa zai fuskance hukunci Allah
sunana ana ce da ni malam Tahir Zubairu Abubakar anan sabon ibada dini musulunci bai yadda da mutum ya kashi kansa ba domin komai tsananin rashin lafiya da mutum ke fama da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa ka roki mutuwa in alkhairi ce a gare ka Allah ya sa ta zama alkhairi a gare ka in ba alkhairi bace to ubangiji Allah ya dauke ta da gare ka sannan kuma na biyu duk mutumin da ya kashi kansa to ya kashi kansa ta hanyar da ita za a dinga azabtar da shi a kowane lokaci in dusi ya hawo ya fado to anan koda ya mutu haka Allah zai tare shi zai ta tare ya kashi shi yana tare shi yana fado akan dusi yana mutuwa in wukansa ya kashi kansa haka wukan zai ta doka yana daba kansa yana mutuwa haka kuma in guba ya sha haka zai ta yi haka hadisi ya koyar da mu dan haka ba wani abu na rayuwar duniya da zai sa dan adam ya kashi kansa idan ya kashi kansa to ya sa kansa cikin bala'i da mutuna mu addinin musulunci ya ba mu dama mu yi hakuri har lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kawo karshen rayuwar mu sannan shine mafita a gare mu wannan shine kyakkyawan abin da addini ya koyar da mu
mallam ina matsayin mutumin da ya kashi kansa a cikin addinin musulunci
to gaskiya wanda ya kashi kansa kusan ya kashi kansa sai a ce kuma dan wuta ne domin babu ainihin wani hukunci wanda addinin musulunci ya ce dan adam da ya shiga cikin wani hali ya kashi kansa babu dan haka mutum ya sa kansa cikin bala'i cikin fitina ta wuta
wani makwabcin wani matashi da ya taba kashe kansa a Ibadan cewa yayi
sunana Mustafa gaskiya mu ma mun tsinci kanmu da bakin ciki kan wannan kisan wannan yaro da mu kanmu abin ya ba mu al'aji mu ba mu ji dadin abin ba bayan haka bai wata wasiya ba mu ba mu samu shaidun kan wannan abu da yayi ba mu dai mun tsinci kanmu a yawaye gari yara ta kansa
to a bayanan da kuka samu ga jama'a menene dalilin da yasa ya kashe kansa
wallahi sam bayani da jama'a kowa dai yana fadan gwagwadan ikon abin da ya ga ya sani yake fada to shine dai abin da zan iya cewa da mu ba mu da wani cikakken bayani dalilin da wannan abu ya faru ba mu da cikakken bayanin sa mu dai mun waye gari mun tsinci wannan abu
kai makwabcin sa ne
ni makwabcin sa ne
wani hali aka shiga a lokacin da kuka sami labarin cewa yara ta yi kansa
to gaskiya halin da muka shiga an shiga dimuwa ba ɗaya makotan nan namu duk sun shiga dimuwa da rashin jin daɗi
wasu ƴan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da mutane masu kashe kansu
sunana Umar Ali Bagudiri wannan maganar kisan kai da jama'a suke ma kansu babu sa Allah garai ya ce ko kana tunanin ka samu naira 5,000 sai Allah ya sa baka samu ba ka samu ko 5 wannan abu ya kawo maka har ka je kace za ka race kanka wani kuma soyayya soyayya ne tsakanin shi da mace ya nema an hana shi sai ke zai kace kanshi duk irin wannan suna faruwa wasu kuma suna shaye shaye ne na banza dan akwai irin wannan wallahi sun sha banza sun sha wufi hankalin su ya kushe sai kaga suna cewa kawai su duniyar mata ishe su to kaga duk wannan masu daukan rayuwa sun ta hannun su gaskiya bai dace ba na san wallahi shine makasudin sai gusa musu da hankali su zo su abinda ba daidai ba su ya kai ga sun kashe kansu
na Alhaji Bala Geography daga Sabo Ibadan
ya mutane wanda suke kashe kansu gaskiya al'amuran wani bakin ciki yake sa ya kashe kansa wani kuma kamar da wancan da wani na faɗa wani bacin rai ya nemi mace bai samu ba sai je kashe kansa kuma akwai wanda aka taba yi a nan ma na Sabo Ibadan an yi wani yaro da ije rataye kansa ya kashe wanda daga baya aka tir da al'amarin sa to irin wannan abubuwa suna faruwa ne ga yara matasa wani kuma ga shaye shaye yake kawo wannan al'amura addinin musulunci bai daidaita cewa mutum ya je kashe kansa ba
To bayan labaran duniya za ku ji abinda su kuma masana a fannin zamantakewa ke cewa game da wannan batu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ɗaruruwan mutane ne suka tattaru a Khartoum babban birnin Sudan a jiya Laraba domin addu'ar neman zaman lafiya a ranar Idin babbar sallah. To sai dai kuma harbin bindiga ya wargaza taron a cewar mazauna birnin. Shaidun gani da ido a babban birnin kasar na biyu Omdurman sun rawaito da yammacin jiya Laraba cewa an kai hare-hare ta sama duko da yarjejeniyoyin tsagaita wuta da manyan janar-janar din suka bada sanarwar daban-daban domin bikin babbar sallah. Wani mazaunin birnin Khartoum ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa lamarin ya ishi kasar nan haka. An kashe kimanin mutane 2,800 sannan kuma wasu sama da mutum miliyan 2.4 sun bar gidajensu a sanadiyar yakin tsakanin hafsoshin sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da abokin hamayyarsa shugaban kungiyar mayakan RSF Muhammad Hamdan Daglo. A ranar Talata Burhan ya yi kira ga matasan Sudan da ma duk wani dan kasar da zai iya da su dau makamai domin taimakawa sojojin kasar. Kiran nashi ya sheda wato ya jaddada wanda ma'aikatar tsaro ta yi a watan jiya. To amma fararen hula da dama sun yi watsi da shi a tsakar wani gida da babu kowa a ciki. Maza ne sanye da fararen kaya yayin da mata kuma suka sanya kaya masu launuka da haske suka gudanar da bikin sallah. Bayan nan kuma suka yi wa juna fatar alkhairi a cikin wani yanayi da ba a saba gani ba cikin makonni 10 da suka shude, inda karar bindigogi da makaman atilari ba tare da kakkautawa ba da hare-haren sama ya lalata gidajen mutane babu abin da ya rage sai barabara guzai. A ƙarshe a jiya Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya zama wajibi Amurka ta samu wata hanyar da za ta yi mu'amala cikin lumana da China a daidai lokacin da ake samun gasa mai tsanani tsakanin ƙasashen. Ya kuma yi nuni da cewa Washington ba za ta yi hannun riga da Beijing ba a ta fannin tattalin arziki kana an samu riba mai yawa a ƙawancen kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu a bara. Babu inda China za ta, mu ma babu inda za mu je, Blinken ya sanar a wani taron jama'a a New York, wanda Majalisar Harkokin Waje ta shirya. Ya ci gaba da cewa, za mu san yadda za mu yi domin ci gaba da mu'amala tare kuma cikin lumana. Kwanaki bayan da Blinken ya kammala tattaunawa da manyan jami'an China a Beijing, ya ce dangantakar Amurka da China dangantaka ce ta gasa mai dogon zango wanda ba shi da ƙarshe. Yayin da Amurka take duba yiwuwar ɗaukar matakan da za ta ɗauka domin rage kwararar kuɗi da fasahar Amurka zuwa China a bisa dalilan tsaron ƙasa, babban jakadan na Amurka ya faɗa cewa muna so mu tabbatar da cewa mu muke kan gaba a wannan gasar da muke yi ta yadda mu za mu ja akalar juya akalar al'amura masu zuwa. Waɗannan kalaman na Blinken suna zuwa ne gabanin ziyarar sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da ake sa ran za ta kai Beijing a makonni masu zuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga ƙarshen rahoto na musamman akan kisan kai da kai, inda masani a fannin zamantakewar bil'adama yayi fashin baki akan batun. Ga Hassan Umar tambuwal da ƙarin bayani.
Dr. Bashar Bello na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya ya warware zare da abawa game da abin da ke jawo mutum ya kashe kansa.
To da dama abin da su sociology da muka bayar ji bayyana cewa suke kawo suicide abin da ke kawo mutum ya kashe kansa ba?
Eh haka ne.
Kamar sociologically an kawo abubuwa biyu. Na farko shine kamar integration kuma that is kamar mutum in da ya tayaya ne ka zama wanda yake ka yadda da abin da yake yi a cikin gari integration na biyu shine regulation dokokin da yake cikin gari na bangaren integration an ce akwai wani irin kisan kai wanda ake kiran egoistically ne kamar ni abubuwan da ake yi a cikin gari babu ruwana rayuwar da nake yi ya ce ni nake rayuwa na ba ruwana da mutane to wannan irin ba ruwana da mutanen nan ko to zai iya kawo ka kashe kanka saboda kai baka shiga mutane baka sabuwan da ake yi kana rayuwa ne ta kanka wannan shine ake kiran egoistical suicide mutum zai iya kashe kansa saboda bai mu'amala da mutane
bai mu'amala kuma ya kaurace mu mutane
yawa to wannan zai iya kawo egoistic suicide sai kuma abin da ake kiran altruistic suicide shine yawan cudani da mutane kawo kamar yanzu in kai yaddar abubuwan da ake yi mutanen ka suke yi zai yi za ka iya kashe kanka ba according to sociology me yake rubuta haka shine ka duba kamar su boko haram abin da suke yi sun bala'in yaddar abin da suke yi shi ya kawo kashin kai suna ganin kamar an cuce mu mu dai ba za mu yadda ba kuma an riga an tusa musu irin wani ra'ayi kuma duk sun yadda da wannan ra'ayin to mutum zai iya kashe kansa saboda bala'in yadda da to irin altruistic suicide
doctor wasu na ganin cewa bakin ciki shi na sa mutum ya kashe kansa misali mutum ya nemi aure bai samu ba ana bi ne bashi da lafiya ko kuma ya fadi jarba duk suna sa mutum ya kashe kansa ko masana zamantakewar jama'a ya kuke kallon wannan
to shi wannan ma wanda da ka turo yanzu su ma suna cikin egoistic ne ai saboda kana gani kamar kai baka samu ba ka gane ko rashin samu aure rashin samu arziki rashin samu abun duniya ai egoistically ne kana gani kamar ai ba yi da kai ba ra'ayi da abubuwan da ake yi a cikin duniya a cikin mutane ba a yi da kai dole mutum zai iya kashe kansa saboda kana gani kamar rayuwar da ake yi kai ga kai an ja ka baya ga kai ba a yi da kai
menene za a yi wanda zai kawo da jama'a suna kashe kawunan su
na farko abin da zai iya kawo irin rage irin wannan matsala shine mutane yana bukata in rage mu'amala
wata kididdiga ta nuna cewa kasashen Lesotho, Guyana, Estuani da Korea ta Kudu suna cikin kasashe da ke gaba-gaba a kasashen da mutane ke kashe kansu a duniya kana kasashen Venezuela, Honduras, Philippines, Syria da Iraki suna da karamcin mutane masu kashe kansu a duniya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal to kafin ku ji shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan wakar kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma har yanzu dai muna tare da Malam Sa'idu Ali Bakanike dan asalin jihar Adamawa mazaunin Enugu A kashin farko na hirar da ta hada shi da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okurukwe, wannan dan taliki dake da tawaya a kafafuwa ya bayyana yadda ya koyi aikin gyaran babura da keke napep da kuma yadda aka yi ya tsinci kansa a yankin kudu maso gabasin Najeriya. Ba idan samun abin rufawa kai asiri, Malam Sa'idu na koyar da yara aikin kanikanci a matsayin gudunmuwar da ake bukatar kowane mahaluki ya bayar a yankurin ciyar da al'umma gaba. Kyawawan ɗabi'unsa yasa abokan mu'amala ke yi wa bakon shirin na yau kyakkyawar shaida.
Kai magidanci ne, kana da aure?
A'a, ban yi aure ba.
Me yasa? Lokaci ne kawai bai ba, amma na samu mata zan yi aure, lokaci ne kawai bai ba. Amma kana sha'awar aure yanzu?
Sosai tun, saboda idan na yi aure na samu yaro kafin su ba dai girma ya fara tallafa ni. Amma yanzu ban yi aure ba na girma yaro mun ya zo na riga na tsufa kafin in samu abin da zai tallafa shi wahala ne. Amma na samu yaro daga yanzu kafin in tsufa ya girma zai tallafa ni. Shi ne yanzu nake so sha'awa na samu mata na gari in aura ne man huta.
Yanzu wace kira kake ga sauran nakasassu?
Mutuwan zuciya bai da kyau. Ba wai dun ka zama gurku ko ka zama makawo ko ka zama wani ya kake ka tsaya wai ka tsaya kana bara kana jiran wani shi ya dauka ya baka. To duniya yanzu ba ka tashi da karfi ka tsaye karewa, kai ba rago bane, na kasa ba shine ragonci ba. Babu maraya sai rago. In ka gane ka zama maraya rayuwa to ka zama rago ne. Duk inda ka ga baka ci abinci ba rayuwa ka zama rago. Duk inda zaka fita ka nema to da Allah zai baka abinci ka ci. To ka tsaye kawai ka nema kar ka zaka zama rago a rayuwa ko kai ya kake a rayuwa.
Yanzu me burin naka?
Burin na shine kawai samu wani a gabana wanda zai iya bude min shago ko ya dauke ni ya kai ni wani wurin da dan samu dinga cin abinci, shikenan ban da wani burin ya wuce ka. A bude min shago, wurin sana'a da sauransu, da kayan aiki na ga yara, shikenan.
Kafin zantawar mu dai na tarar da Sa'idu yana ciniki da wani customer kamar haka. Daga bisani dai wasu makwabta da abokan aiki sun shaida cewa lallai Sa'idu mutumin arziki ne.
Sunana injiniya Muhammadu Mafo daga Nasarawa State.
To shin ya kake ganin halin Sa'idu Ali, ko wani irin mutum ne shi?
Shi mutum ne gurgu ne, Allah ya yi shi kuma ba mai bara ba. Shi ya ce shi Allah ya da ba zai bara ba, zai koya sana'a kuma ya koya ya iya. Ba irin karfin da Bature ya yi ba a gyarawa.
To ya kasancewar ku da shi?
Kasancewar mu da shi mutum ne mai hakuri, wadda Allah ya shi mai hakuri mai basira. Kuma ya ga gurabe yan uwansa yana ba su shawara, yan uwa ku zo inda ku gani ina sana'adin nan, kuma ku bi ni ku koyar da abin da nake yi. Shi kullum abin da yake gaya ma yan uwansa gurabe. A matsayin sa shi gurgu, Allah ya sa ya ce shi ba zai bara ba, tunda akwai sana'a. Kuma Allah ya sa ya koya sana'a ya iya. Yana shawarce yan uwan shi gurabe, suna kawo mishi ziyara, suna mamaki da abin da yake yi. Turawa ma zuwa gunmu nan gansa su dauke shi a wato su tabe da shi kasashen su mushi kyauta.
Wani kwarin gwiwa ne kuke ba shi Malam Sa'idu?
Kwarin gwiwa da muke ba Sa'idu, mu a kullun yau muna ƙara karfafa shi da abin da yake, mu ma muna jin daɗin abin da Sa'idu yake yi. Muna iya ɗauka ma basira gare da abin da yake yi.
Wato kuna koyi da shi?
Muna koyi da shi ma. In wani abu ya ɗaure mishi kai yana tambayan mu, ma wani abu ya ɗaure muna kai muna tambayan sa. Mun samu ci gaba gaba ɗaya mu.
To mun gode, Allah ya sa ka da alkhairi.
Sunana Abdulmumin Hassan.
Yanzu kai abokin aikin Malam Sa'idu ne ko ɗan gidansa?
Ni abokin aikin sa ne, muna aiki tare da shi a shago ɗaya.
To kowane irin mutum ne shi?
Gaskiya Sa'idu mutum ne mai neman ganin ya samu na kansa. Duk inda dai an ce wani neman kuɗi ne, sai zai iyayensa ganin cewa ya nemi kuɗi. Ba ruwan shi da dauke ko cin kudin mutum ko wani makamancin haka. Shi dai indai bara ba ruwansa da shi, shi dai kyale shi ya aike sa.
To shi kenan, mun gode.
Sunana Ibrahim Mohammed.
To kai na lura kai abokin Sa'idu ne ko?
Eh, ba gani ke ba.
Eh, kana iya ga mana ko wani irin mutum ne shi?
Ah, mutum ne mana baka nike ne, mai neman na abin shi. Ko da yaushe kuma ba dare ba rana yana neman halal din sa. In ya tashi zai je wanka ya huta ya abubuwan sa na rayuwa.
Ya zaman ku da shi yake?
Zaman mu da shi abokina ne, kuma baka nike ne, yana gyara ni ina tuki kowa da sana'a sai sai dai wa Allah godiya mu.
To shikenan, mun gode.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Malam Sa'idu Ali, bakanikin keke napep, da wakilin muryar Amurka a jihohin kudu maso gabasin Najeriya Alphonsus Okorugwe. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Suleiman Muni Barma, yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Sanda sun kama wasu mutane guda biyar waɗanda ake zargin suna da hannu a cikin wani kokarin tada zaune tsaye a zaben Asinov. Jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan. Jaridar ta ce wasu mutum biyar an kama su saboda suna da hannu a cikin wasu aika-aika da ke barazana ga zaben cika gurbi da ake gudanarwa a Asinov. An same su da tsangwama ne, yayin da biyu su kuma an same su da yin amfani da tufafi na jami'an tsaro. Na farko dai an kama shi ne ya sanya riga irin na 'yan sanda, sannan na biyu shi kuma ya sanya irin tufafi na sojoji. Wani jami'i na 'yan sanda daga tashin 'yan sandan Asinburekun ya tabbatar da wannan kamun, amma ya ki ya ci gaba da yin bayani. Jaridar The Herald ta rawaito wannan labarin cewa James Jetty Kwesen ya samu kyakkyawan tarbo lokacin da ya isa tashin zaɓensa. Jaridar The Herald ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce tubabban mamban majalisar dokoki na Asinov James Jetty Kwesen ya isa filin kada zaɓensa a Asinburekun tare da samun kyakkyawan tarbo daga mambobin jam'iyyar National Democratic Congress NDC. Jetty Kwesen ya isa tashar na kada zaɓensa yayin da mambobin jam'iyyar na NDC sun kai masa ca. Tubabban mamban majalisar ya isa nan tashar ne da misalin karfe 10:20, yana sanye da fararen kaya, yana kuma tare ne da wasu mambobin jam'iyyar NDC kamar jami'in sadarwa na jam'iyyar wato Sami Jefi da kuma Elvis Afiri. An yi ma wani mutum daurin shekaru 15 saboda ya lalata wata karamar yarinya mai shekaru 12. Jaridar Ghanaian Times ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce wani karamin kotu a Domain Kro da ke cikin ainihin Doma Central Municipality a cikin jihar Borno ta daure wani mutum mai shekaru 40 daurin shekaru 15 yadda aiki mai tsanani saboda ya lalata wata yariya mai shekaru 12. Seven Owusu dai ya nemi a yafe masa gangane da walata wannan yariyan, yayin da ya gabata a gaban kotun da Mr. Usai Kofi Amaku ke wa jagora. Shi dai wannan Chief Inspector DC Inspector Timothy Ayabo Divo wadda ke jagoran shari'a ya nuna cewa wannan jami'i na ainihin wata cibiyar kula da yara ne da yariyan nan ke zama a wurinsa a Doma a Hinkuru. Ya dauki wannan daman yayi abin da yayi. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
A takaicen, hukumomin Majalisar Dinkin Duniya suna gargadin cewa matsalar karancin abinci mai gina jiki ta kai halin ni'a su a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ana buƙatar ɗaukan matakan gaggawa domin kiyaye fadawa wani mawuyacin hali. Yankin Detroit na Amurka yana fuskantar mafi munin yanayin lafiyar iska a ƙasar ta Amurka, yayin da hayaki daga gobarar dajin da ke ci a Canada ya mamaye mafi akasarin manyan kududdufan yankin. Sannan hayaki mara inganci ya turnike kudanci da ya kai har Missouri da Kentucky. A jiya Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci NATO ta bayyana ƙarara a taron ƙolin ƙungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar ƙungiyar, wato 'yar ƙungiyar ƙawancin sojin idan an kai ƙarshen yakinta da Rasha.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Mr. Jonah, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.